بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر أشرن دا ترى قوات الرجم هجر من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دايا دالي حدودا أربعين دايا واندي داتي للسافن شا أكو قوات ماج شكرا ملادية تدبو بيودا أشرن دايا وانا شيني درسنا تقوس شكين جرين جي درسا دا لتافو أصول السنة ولفر الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ya rasul shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan littafi nashi khulasa ce ta aqida ahlus sunna wal jamaa aqida annabi da sahabbai aqida tafarkin salafiya Allah ubangiji saka mishi alkhairi muna magana akan kaida game da abinda ahlus sunna wal jamaa suka tafi akai ta fuskar biyayya da da'a ga shugabanni da hani game da saba musu ko yi musu tawaye ko fito na fito ko tsine musu ko aibata musu ko duk wani abu da zai jawo fitina a cikin al'ummar musulmai muna cikin karanta maganan ainihin imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ya faɗa a cikin Minhajus Sunna shine lokaci ya kure mana za mu karasa ta insha Allah Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa yace wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu innal hajjaja azabul lahi fala tadfa'u azabal lahi bi aydikum yakan ce Hajjaj dan Yusufa azaba Allah ce kar ku ce za ku tunkure azaba Allah da hannunku Hasan al-Basri na daga cikin mutane tsiraru da suka tsira daga wannan tawaye Allah ya gafarta mishi walakin alaikum bil istikana yace ku natsu ne wat tadarru ku koma ga Allah fa inna Allah ta'ala yaqul abinda Allah yake cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarruna hakika mun kama mutane da azaba ta hanyar turo musu bala'o'i iri daban-daban ko shugabanni azzalumai fa mastakanu sai basu natsu ba ga ubangijinsu kuma ya tadarruna basu koma ga ubangiji ba wa kana talq ibn habib yaqulu ittaqul fitnata bit taqwa yace ku gujewa duk wata fitina ku guje mata ta hanyar tsoron Allah fa qila lahu ajmil lana taqwa sai aka ce algafata malam yi mana magana don kulalliya me kake nufi da takawa fa qala anta amala bi ta'atillahi ala nurillahi tarju rahmatallahi yace kai aiki da biyayya Allah a bisa hasken ilimin da Allah ya baka kana neman abin da ke wurin Allah na rahama wa anta turuka ma'asiyatallahi kabar saba wa Allah ala nurillahi bisa hasken ilimin Allah takhafu azaballahi kana jin tsoron azaba Allah Al-Imam Muhammad ya rubuta wannan a cikin Az-Zuhud da Ibn Abi Dunya wa kana afdal al-muslimina yanhauna 'anil khuruj wal qital fi fitna Muslimai masu falala cikin sabai da tabi'ai suna hani game da tawaye da fitina kama kana Abdullah ibn Umar wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Ali ibn al-Husayni wa ghayruhum yanhauna 'amal harrati 'anil khuruj ala Yazida kamar da Abdullah dan Umar da Sa'id dan Musayyib da Aliyu dan Husaini suka kasance suna hani a lokacin da aka yi waqatul harra suna hana wannan tawayen wa kana al-Hasan wa Mujahid wa ghayruhuma yanhauna 'anil fitnati 'anil khuruj fi fitnati bil ashas hakanan wadannan malamai cikin tabi'ai Mujahid da Hasan al-Basri su ma sun kasance suna hani game da tawaye zamanin Abdurrahman ibn al-Ashas wa li hadha istaqarra amru ahli sunna ala tarkil qitali fil fitna dan haka al'amarin mazhabin ahlus sunna ya tabbata akan hani game da shiga cikin fitina lil ahadithis sahihati thabita anin nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda hadisai tabbatattu ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun jo su daga cikin su wasaru yadkuruna hadha fi aqidihim shine ma ake ambata magana cikin aqida wa ya'muruna bis sabri suke umarni su ahlus sunna da yin hakuri ala jawril a'imma akan zaluncin shugabanni wa tarki qitalihim suke umarni da barin yakan shugabanni wa in kana qadqatal fil fitnati khalqun kathirun ko da yake fa an samu mutane da yawa cikin malamai sun shiga cikin wannan fitina min ahlil ilmi malamai ne masu ilimi wa dini da malamai masu addini an samu sun shiga amma wannan bai nufin cewa daidai ne وباب قتال اهل البغي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايه سنن kuma mas'ala game da yaƙan ƴan tawaye da umarni da kyakkyawa wa'azi da hani daga mummuna yashtabihu bil qitali fi fitna suna rikicewa mutane wani lokaci wa'azi sai ya rikice ma mutum sai ga wa'azi yake ashe tawaye yake bai sani ko kuma tawaye yake sai kuma mutane su dauka wa'azi yake sai a ce gaskiya yake fadi to akwai shiga juna tsakankanin wannan abubuwan da aka sai ka kiyaye sai mutane su dinga ganin kai ai muna ga wa shugabanni gaskiya ne mu ba ruwan mu la na khafu fillahi law mata lahi sai da mu a hakikanin gaskiya kira suke zuwa ga tawaye mai shugabannin da aka sai mutane sun kiyaye wannan malin ya ci gaba da cewa yace walaysa hadha mawdu'u basdihi ba nan bane inda za a tsaya ayi wannan magana dalla dalla game da wannan to kaji maganar al-imam shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah to ga wata magana har ila yau guda biyu zamu sake karanta su daga al-imam ainihin an-nawawi a cikin sharhi muslim da muka isharar a cikin juz'i na 12 yake cewa wa ammal khuruju ala al-a'immati wa qitaluhum fa haramun bi ijma'i muslimina yin fito na fito da shugabanni da yakansu to haramun ne haka musulmi suka ijma'i wa in kanu fasaqa ko da shugabannin mutanen banza ne zalimina kuma azzalimai wa qad tazaharatil ahadithu bi ma'ana ma zakartu nau yace hadisai sun zo burjik akan wannan magana wa ajma'a al-sunnati annahu la yanazilu as-sultanu bil fisqi wa sababi adami izalihi tahrimul khuruj alayhi al-sunna sun hada kan cewa ba a cire shugaba saboda fasikance shi saboda kar a shiga fitina haka nau ya fada a cikin ainihin wato sharhin shi na sayyid muslim sannan ga kuma magana ila yau daga malam ibnu razabin al-hanbali wanda ya rusuka ta 795 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jami'ul ulumi wal hikam nashi yace fi jami'ihi inda yake sharhin hadisin addinun nasiha yace wa amma nasihatu da ayyatul muslimina fa hubbu salahihim abinda ake nufi da nasiha ga shugabannin shine kaunar su gyaru wa rushdihim da kaunar su zaman nagari wa adlihim da kaunar adalcin su wa hubbu ijtima'i ummati alaihim da kaunar al'umma su hada akan biyayya gare su wa karahatul iftiraqil ummati alaihim da kin al'umma su rarrabu wattadayyinu bi ta'atihim fillahi fidatillahi ta'ala da kuma bautawa Allah da biyayya gare su wal bughdu liman ra'al khuruj alaihim da jin haushin wanda yake mustawai wa hubbu izazihim fi ta'atillahi da kuma san girmama su wajen bin Allah ila an qala rahimahullahu har yace wa mu'awanatuhum alal haqqi wa ta'atuhum fihi da taimakon su akan gaskiya da yi musu da'a akan gaskiya wa tadhkiruhum bihi da tuna musu gaskiya wa tanbihuhum da yi musu tanbihi fi rizqin wa lutfin wa mujanabatil wutubi alayhi a cikin tausasawa da tausayawa da kuma gujewa fito na fito da su wa du'a'u lahum da musu addu'a alkhair bit tawfiqi neman Allah ya dakatar da su wa hasul aghyari ala zalika da kwaitar da mutane akan su musu addu'a ta gari sai kuma magana shaukani a cikin as-sayrul jarrar a cikin juz'i na 4 shaukani ya rasuka ta 1255 Allah ya gafarta mishi yake cewa lakinnahu yanbaghi liman zahara lahu ghalatul imami fi ba'd al-masail amma yana wajaba ya dace ga wanda kuskuren shugaba ya bayyana gare shi a cikin wasu mas'aloli an yunasihahu ya nemi masa nasiha wala yuzhiru shana'ata alayhi kai yazo ya dinga bayyana kyamatar da shugaban da wulakanta shi da cin zarafin shi ala ru'usul ashhadi a idan mutane kama warada fil hadisi yayi kamar yadda abinda hadisi yace an yi akuza bi yadihi wa yakhlu bi ya kama hannunsa ya kebance da shi wa yabdul lahun nasiha ya masa nasiha wala yuzillu sultanallahi kai ya ci mutuncin shugaba wanda ke mulki a madadin Allah wa qad qaddamna fi awwal kitabi as-siyari annahu la yajuzu al-khuruj ala al-a'immati yace mun fada a can baya cewa bai halasta a yi shugabanni tawaye wa in balagu fi dhulmi ayya mablagi koda sun kai duk iya matakin da ake kawo na zalunci ma aqamu salata matakar ba su hana ai sallah ba wa lam yadhhar minhum al-kufr al-bawah kuma ba kafirci suke karar ba wal ahadithul warida fi hadha al-ma'na mutawatira. Shaukani yace hadisan da suka zo akan wannan hadisi ne mutawatirai, walakin alal ma'mumi an yuti'a al imam fi ta'atillahi, amma da'ar za a yi ta ne akan biyayya Allah, wa ya'siyahu fi ma'siyatillahi, sannan ya saba mashi in ya saba wa Allah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a da'a ga wani shugaba a bisa saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana in shugaban yace ka ai azumi, ba za a biye mishi ba, in yace kar ai sallah, ba za a biye mishi ba, za ai sallah a kibin shi akan wannan abin da yake yi na ainihin wato rashin bin Allah, ba za a bi shi akan kin biye da sheke wa Allah. Ina fata mun gane wannan jama'a. To wannan shine a takaice bayani game da waɗannan mas'aloli da muka dan tsawaita magana kaɗan akan su, saboda kasancewar ta kadiya ce sha'ika wadda mutane suna yi mata wani kallo a hagungunce. To abu na ƙarshe da nake so na ambata kafin mu haura wannan gaba shine, shin daidai ne mu ce ai shugabannin nan ba a tsarin musulunci aka zabe su ba, da aka ba su da wannan alfarma? Ba daidai bane mu faɗa haka, kuma annabi ya ishara zuwa ga haka cewa za a ga hannatul wa hannat, za a ga asara san zuciya, za a ga ashiya'a takrahuna, za ku ga san zuciya iri daban-daban a tsarin zaben, tsarin shugabancin, tsarin gudanarwa, tsarin babake ne da dukiyar al'umma. Da haka har yanzu dai suna kan wannan babun shugabanni da annabi ya ishara zuwa gare su. Sannan daidai ne mu ce tunda demokradiyya ta halasta ai fito na fito da su, bari mu ci gaba da yi, shi ma ba daidai bane kamar yadda kwatanta da su. Saboda mu musulmi ne, muna bin musulunci ne, ba demokradiyya muke bi ba. Demokradiyya muna yin ta ne alhalin mun tirsa su zuwa ga yinta, da muna da yadda muke so ba za mu yi ta ba. To da haka ba za mu ce duk abin da ta yarda da shi mu jingine na musulunci mu ɗauki nata ba, a sa da ta saba musulunci ko muke da damar mu bi musulunci. Za mu bi ta ne kawai a san da ta tirsasa mana bin. Randa aka ce dole a yi zaɓe, dole mu je mu ya muka iya. Randa aka ce dole yau hutu ne, dole mu haƙura ranar hutu ne ya muka iya. Randa aka rantsar da wani aka yi returning din shi aka ce shi ya ci zaɓe, dole mu haƙura shi ci zaɓe ko da muna ganin mu fa ba shi muka dangula mu ba. To kaga wannan mun tirsasa ne. Amma ta ɓangaren mu buɗe baki mu ci mutuncinsa, mu yi faɗi maganganu, mu shiga rediyo, mu sai airtime, mu ci mutuncin wani, mu aibata shugaba, mu yi rubuce-rubuce a jaridu, mu yi a Facebook, mu yi a mumbarin wa'azi, a mumbarin juma'a, a wuraren karatuttuka, wannan muna da zaɓin mu yi ko mu bari. To da haka yi ɗin saɓa wa sunna ne, bari shi ne dacewa da sunna. Abin da ya kamata shi ne mu musu addu'a Allah ya shirye su, mai addu'a Allah ya sa su gyaru, mu ma mu gyara kanmu sai Allah ya gyara mana. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa. Idan aka samu wasu cikin malamai ko wasu cikin limamai ko shugabanni sun yi wannan, sai a musu nasiha, sai a ba su uzuri. Ba za mu kuma ce wannan shugabannin shikenan, ko waɗannan malaman, ko waɗannan masanan shikenan su ma sun zama mutanen banza ko batattu ba, sai mu lalaban musu uzuri. To duk waɗannan da aka ji tarihi game da su, haka malamai suke ba su uzuri akan abin da suke, a ce abin da suka yi ba daidai bane, amma kuma ba za a ce kafirai ne su ko fasikai ne su ko ƴan bid'a bane, suna nan a matsayin malamai, shugabanni, ahlus sunna, amma wannan abin da suke kuskure ne. Allah shi kyauta. Sai mu ci gaba da inda malai yake cewa wa qitalul lususi wal khawarij ja'izun idza aradu lirajuli fi nafsihi wa malihi. Yaƙan barayi da yaƙan ƴan tawaye daidai ne. Idza aradu lirajuli fi nafsihi wa malihi, kana cikin gidanka da iyalanka sai ƴan yankan kai suka bu, ko ƴan kidnappers, ko barayi, ko suka tara hanya, waɗannan barayi to daidai ne kai faɗa da su ka yaƙe su. Falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi, ya halasta ga mutum ya kare kansa, ya kare dukiyarsa, ya kare iyalansa. Wa yadfa'a anha bi kulli ma yaqdiru, ya kare kansa da iyalansa, dukiyarsa, da duk abin da zai iya. Wa laysa lahu idza fa raquhu aw tarakuhu an yatlubu ba daidai bane, amma idan suka gudu suka koma suka rabu da kai ka bi sawun su, ba daidai bane suka rabu da su kai addu'a Allah ya tsare ka daga fitinar su da sharrin su. Ma'ana sun zo gidanka ba san kana da bindiga ba da kai harbi guda daya, sai suka ruga sai ka rabu da su, karka ce bari ka fito kuma ka bi su, ka zama gwarzo kenan ko karka ce zaka bi su. Wala yattabi'a atharahu, kar abu sawun su idan sun gudu. Barayi da ƴan fashi da suka shigo anguwa ba ku ba hukuma ba ku ƴan anguwa kuka iya retailing din su to kar ku ce bari ku musawun su sun gudu wannan yake hukuma ne laysa li adin illa li imama aw wulatul muslimina ba wanda yake da ƴancin ya musawun su sai shugabanni ko limaman musulmai shi zaka bai da muka fada a baya wannan yanayi da mutane suka samu kansu a yanzu da ake kira akan cewa kowa ya kare kanshi ko ba zai haifawa da mutane da mai ido ba domin duk sanda aka ce mutane kowa na da makami yana kare kanshi to kowa ya zama hukumar kansa kuma mutane ba za su yi wa junansu adalci ba za su ci gaba da zubar da jinin juna ne kawai da haka abin da ya kamata su waɗanda alhaki yake kansu su ya kamata su tashi su kare al'umma amma duk sanda aka bar mutane aka ce kowa ya ɗauki makami to idan sun ɗauki makamin nan fa bayan sun gama kashe ƴan fashi da ƴan tawaye da ƴan yankan kai za su dawo kuma suna kashe junansu kalla ka ga duk inda ƴan banga su zaka ga wannan zahira bayan sun gama da ƴan wiwi sun gama da ƴan haura katanga sai kuma su dawo sauran cikin mutanen anguwa dole suke jin haushin shi ko suke zargin shi ko ya taka sawun barawo ba za su mai adalci zaka ga za su zalunci kamar da suke waɗancan zalunci to da haka ba daidai bane a ce wasu wanda ba hukuma ba wanda ba su da legal backing wanda babu wani doka da ta ba su halaccin su yi wannan a ce kuma suna aikata wannan abu ba daidai bane innama lahu an yadfa an nafsi fi maqamihi zalika abin da yake daidai akan ka shine ka tarewa kanka wannan abu a wani wuri a inda kake a gidanka ko a gonarka ko a ƙauyenku in suka zo ku tare iyanan in sun tafi ku rabu da su wayan wuya bi juhudihi alla yaqtul ahad kuma kai iyayenka karka nufaci kashe kowa karka nufaci kashe barawon ka dai nufaci kare kanka fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'araka fa ab'adallahu al maqtula amma da haka idan garin kokarin kare kanka ka je har ka kashe wannan barawon to Allah ya nisanta wannan barawon daga rahamarsa wa in qutila hadha fi tilkal hali wa huwa yadfa'u an nafsihi idan kuma kai aka kashe ka garin kare kanka wa malihi da kare dukiyarka rajautu lahu shahada Imam Ahmad yace ina fatan yayi shahada kama jaa fil ahadithi kamar yadda a cikin hadisi wa jami'ul athar fi hadha inma amara bi kitali dukkan hadisan sun zo ne akan a yake shi ba katlihi ba kashe shi ba kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake cewa wani yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhadha mali idan wani yazo yana so ya dauki dukiyata sai annabi yace fala tuqihu malaka kar ka mika mishi kawai hakanan bi dibin nafsi sai annabi sai ce annabi ara'aita in qatalani don yene me yake ni fa annabi ya ce mishi faqtulhu kai ma ka yake shi ara'aita in qatalani to idan kuma ya kashe ni fa annabi ya ce mishi fa anta shahidu kai shahada annabi sai ce annabi ara'aita in qataltuhu in na kashe shi fa annabi ya ce fa innahu fin nari yana wuta wannan hadisi ya cikin sahih muslim daka idan mutum ya kashe barawo ko dan fashi ko dan kidnapper garin kare kanshi to ya kashe banza wannan kidnapper ko dan fashi ya zama dan wuta ana idan kuma kai ya kashe ka garin kare kanka ana sa ranka yi shahada walam yu'mar bi qatlihi wala tibai ba a ce ka kashe shi ko ka busawun sa ba wala yujizu alaihi kar kuma ka karasa shi in suri'a idan an kada shi au kana jarihan ko ya jira idan kuka biyo barawo da gudu sai wani ya sa mishi kafa ya fadi to kar ku zo ku ce bari ku kashe shi kawai a wajen ko kuma wani ya wurge shi da wani karfe ya ji mai ciwo kar ku ce bari ku karasa shi ba daidai bane ko wani ya ce bari ya taka shi da mota ko a bar ɗan iskan gari ko samarin anguwa su ta dukan shi suna buga mishi marmara da itatuwa har su kashe shi duk wannan abin da mutane suke ba daidai bane jama'a ko kuma a ce bari a sa mai taya a kona shi ba daidai bane wani lokaci ma har kona wani wanda bai ji ya gani ba da mutum ya zo da kuskure ya saka mukullin mashin nan da ba nashi ba a masallaci kuma mukullin da suna bude junansu yana bude shi kenan kafin an kara sai a ce barawo ko wani a ganshi a mota da wata yarinya ba san ai shi bace a shi direban gidansu ne kukan da take yi yunwa take ji ko menene kai a tare a ce barawon yara ne ai ta dukan shi a kashe shi duk wannan jama'a ma guzanci ne baya cikin shari'a musulunci kar ka sake ka je lahira ana binka jinin wani da haka idan aka kama barawo a anguwa duk haushin da kuke ji ku kokari a samu masu hankali masu tunani ulil ahlami wan nuha su hana kashe barawon nan ku dauke shi kai wa ƴan sanda idan sun mai hukuncin da ya dace sun kyauta in ba su mishi ba ku kun yi iya abin da ke kanku kar ku ce ai sun saba zuwa barayin machine ne sun saba sata ana barayin computer ne barayin handset ne barayin battery mota ai kun dade kuna jin haushin su barayin tabarmu masallaci kar ku ce haka ce kawai bari mu karasa shi bari kawai a kashe shi kaga hadda mutane kake tunanin masu hankali ne sai ga hankalin su gaba ɗaya ya gushe barawo ba abin kashewa bane jama'a mai laifi ne mai kyauta ba amma ba hukuncin shi bane kisa idan ma hukuncin shi ne kisa zubar da jinin shi ba a hannunka yake ba kai talaka ne kar ka je laifin da yayi laifi ne a sanadiyarsa kai kai laifin da ya fina shi ka je lahira ana bin ka jinin shi shi ana bin shi kayan da ya sata ne kai kuma ana bin ka jini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya roki Allah Allah ya yafe ma wanda yayi kisa Allah ya ce babu yafiya kamar yadda Qur'ani ya faɗa karara wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wal'anahu Allah to kar kai daka shiga cikin wannan halin dan kaga kawai abun ya zama yayi yanzu ya zama yayi dinda aka mun barawo ko sai da zanci an kashe shi sai mutane kuma su ta murna su ta posting a Facebook da barawo ana kona shi jama'a wannan ba daidai bane ba daidai bane barna ce fitina ce rashin biye ma tafarkin gaskiya ne ina fata mun gane wannan to da haka yace ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجوز عليه ان سرق او كان جريحا وان اخذه اسيرا اذا كو كاما شي لافيه سلو فليس له ان يقتله كركو تي بار مكشي شي ولا يقيم عليه الحد كو كو تي بار مو تصيم مشي ده حد ولكن يرفع امره الى من والله الله كاجي مغان sai ku dauki al'amarinsa ku kai ga waɗanda Allah ya sa su sune masu wannan aiki sune ƴan sanda da sojoji ne ko da alƙalai ko da duk wanda da ya doka ta hukunta cewa shine yake wannan aiki fa ya kun fi sai shi ya je ya hukunci ba ruwan ku sai ku je ku kai musu in ya so kuna da damar ku busa ku tabbata ai wannan hukuncin ku dauki lauya ku dauki ma ai irin wannan akwai lauya ko prosecutor na gwamnati abin nan shine ke aikin attorney na federation ko na jiha shine yake aikin ba aikin ka bane sai ka dauka cigaba da aikin da yake akan ka jama'a ina ƙara ga mana cewa lalle mu kula da wannan jama'a ba daidai bane abin da mutanen mu suke musamman matasa waɗanda suke irin waɗannan abubuwa a kasuwanni da tashoshi da anguwanni da cikin wurare da ake ibada ko ake tarurruka da zaran an samu barawo ba ma za a tantance barawon ne ko ba barawo ba sai kawai ka ji an ce an kashe shi ko an ilata shi an raunata shi an kakkarya shi kuma mutane su ta gode musu ana samun musu barka ana ganin cewa abinda suka yi jarumta ne wannan jama'a ba daidai bane maguzanci ne Allah ya tsare mu wala nashhadu ala ahadin min ahli alqiblati bi amalin ya amaluhu bi jannatin aw narin wala narin wa narju lis-salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musii'il al-mudhnibi wa narju lahu rahmatallahi da gaskiya aqida ahlus sunna wal jamaa malan yace wala nashhadu ala ahadin min ahli alqiblati bi amalin ya amaluhu bi jannatin wala nar ba ma shedawa akan wani aiki da wani ya aikata mai kyau ko mara kyau mu ce dan aljanna ne saboda kyan aikin sa ko dan wuta ne saboda munin aikin sa wa narju lil salih amma mutumin kirki muna mishi fatan alheri wa nakhafu alayhi amma muna tsoratar mishi azaba Allah wa nakhafu ala almusii wanda yake mai saban Allah muna tsoratar mishi azaba Allah almudhnibi mai sabo kenan wa narju lahu rahmatallah muna kuma fatan Allah ya mishi rahama wannan mana daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa ba ma yanke hukunci akan wani mu ce dan aljanna ne ko akan wani mu ce dan wuta ne daga cikin musulmai ko mun yawan aikin kirkin sa ko yawan aikin banzansa muna barwa al'amarin ga Allah shike da aljanna shike da wuta shi muke barmawa ba ma daukan umumin nan so shi cewa ai Allah ya ce duk wanda ya cika da kalmar shahada dan aljanna ne ai annabi ya ce duk wanda ta mutu a wurin nakuda ai aljanna ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda saurayin da ya mutu cikin bautar Allah yana cikin rahama Allah ba ma daukan waɗannan umumat din mu kai mutun aljanna ba ma daukan kuma zahirin aikin da mutun ya cika akan shi na aikin banza mu ce to dan wuta ne a ce ga wata budurwa ta yi cikin shege garin zubarwa ta mutu ce shikenan ai wannan wuta kawai za ta tafi ko ga wani ya caka wa kanshi wata wuka ya kashe kanshi sai a ce to ai da ma annabi ya ce duk wanda ya caka wa kanshi wuka dan wuta ne shikenan wannan dan wuta ne ba ma yin haka mu ahlus sunna mutane su iya bakin su jama'a ka iya bakin ka ga daina shiga haƙƙin Allah duk wanda ya mutu musulmi to al'amarin shi na ga Allah idan mutumin kirki ne yayi kikkiawar cikawa a mushi fatan alkhairi ba a amuntu daga makarun Allah akan sa ba idan mutumin banza ne a tsoraci abin da yayi a dau izina daga rashin kirkin da yayi amma ba a cire rahama ba a cire daga rahama Allah akan sa ba akwai hadisi da dama da suka zo akan haka wanda suke tabbatar da wannan kamar a fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa Aisha tankiya Aisha wasu ɗan yara suka rasu sai Aisha take cewa waɗannan wato wasu ɗan tsuntsaye ne cikin tsuntsayen aljanna annabi mata tsawa yace waye sanar sheki da haka waye saki Usman dan Maz'un ya rasu manzo Allah shi mishi sallah sahabbai suka ce ai ya tafi aljanna annabi ce ku je ne shiga cikin hakkin Allah annabi ba da labarin wasu mutane Allah an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a zamanin wani annabi cikin annabawa kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi wani mutum ya mutu cikin mutane wanda ake mishi kallon mutumin banza sai wasu ustazai suka zo na suna cewa wani Allah ba zai mishi gafara ba saboda ya tabka ya iri daban-daban yayi alkaba'i mai yawa Allah ya ji wannan magana sai ya aika da wahayi ga wannan annabi yake cewa su waye waɗannan suke shiga haƙƙina manil ladzi ya ta'ala alayya to a gaya musu na gafarta ma wancan su kuma na ruguza ayyukansu da haka duk irin wannan zai ija Allah ya ruguza aikinka ka daina shiga gaba ga Allah wajen haka da haka duk abin da mutum yayi na kirki ko na banza to ka bar shi zuwa al'amarin shi zuwa ga Allah ne ba za a yanke mai hukunci ba waɗanda ake yanke musu hukunci akan cewa ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne sune waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ƙararar cewa ƴan aljanna ne ko ƴan wuta ne kamar al-ashara al-bashiruna bil janna Abu Bakr fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna su Talha su Sa'id su Abdurrahman da makamantansu Allah ya gafarta musu ya ƙara musu yarda gaba daya su Hassan da Hussein sai da shi ba bil janna sai da Khadija Fatima radiyallahu anha abin nan Ukasha da ire-iren su waɗanda annabi ya ayyana su yace ƴan aljanna ne to wannan ana ayyanawa haka wanda aka ayyana cewa ƴan wuta ne ana iya ayyanawa kaman fir'auna kaman abu lahabi tabbake da abi lahabin watab da ire-iren su kaga waɗannan Allah ne da kanshi yake sayasla naran zata lahabi haka ali fir'aun da Allah yake cewa annaru yuqraduna alaiha wuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhulu ala fir'auna ashadd al'adab kaga Allah ne ya ayyana ku to wannan zaka iya ayyanawa wuta ko aljanna amma saura ba ba za ka ayyana ba kar kai shigegi ka je ka daukanka abin da ya fi karfinka ina fata mun gane wannan to kaga wannan ma daga cikin abin da mutane suke sakin baki akan shi yanzu sa kai mutum wuta ko aljanna dalibai idan malami yana musu kirki sai ka ji ana cewa wannan lecturer sunan shi dan aljanna to wannan zangayi ne jama'a haka wani mutum mai sadaka ko kyauta ko wani mutumin kirki ce ai ba abin da zai shiga aljanna sai mutuwa to wannan duka shiga gaban Allah ne haka kuma wani wanda yake mutumin banza ko mai wasa da addini ko fasiki nan da nan mutane su ce dan wuta ne ya mutu ma sai ka ai shi kenan dai alai shi ai yanzu ana can an fara hora shi to wannan duka shiga gaba ga Allah ne jama'a falyakul khairan aw yasmut ka saba wakinka da fadan da tunawa kwakwalwarka wannan magana abinda zan fada alkhairi ne eh to fadi ba alheri bane to usmut kai shiru wa mallaki Allah bi dhanbin yajibu lahu bihin naru ta'iban ghayra musirrin alayhi fa inna Allah yatubu alayhi wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa man laqi Allah bi dhanbin a cikin aqida muta'ali sunna duk wanda ya gamu da Allah da wani zinubi yajibu lahu bihin nar wanda zinubin nan zai iya kai shi wuta ta'iban amma ya riga ya tuba yayi zinubin da zai kai shi wuta cin riba saba wa iyaye sata zina duwadi madugo cin amanan al'umma gulma da ire-iren su amma ya tuba ghaira musirrin bai doge akan alaihi akan zinubin nan ba fa inna Allah yatubu alaihi to muna cewa Allah ne yake gafarta zinuban wa yaqbalu at-taubata Allah ne yake karban tuba an ibadihi daga bayinsa wa ya'fu an as-sayyi'ati Allah ne yake gafarta munanan ayyuka kamar yadda ya faɗa yace huwal ladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun a cikin suratul shura kenan haka a cikin hadisin al-Imam Muslim daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga yamma to Allah zai gafarta mishi haka ainihin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kafin gargara kenan ko karshen rayuwa wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddun حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندا kuma ya gamu da Allah a daidai lokacin da yayi zinubin zanubin kuma yana da haddi kaman ya sha giya ko yayi sata ko yayi zina ko yayi kazafi kuma aka tsayen mai da haddin da Allah ya ce a tsayen ma irin sa irin wanda yayi wannan zanubin to wannan haddin ya zama kafara gare shi kamar yadda hadisi ya tabbata wannan hadisin da yake isharar Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 1755 inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Khudaima dan Thabit ya ruwaito annabi ya ce man asaba dhanban fa uqima alaihi haddu dhalika dhanbi fa huwa kafaratu wanda duk yayi wani zanubi kuma aka tsayen masa da zanubin aka tsayen masa da haddin zanubin to wannan kafara ce gare shi a cikin wata riwaya ta Ubadah dan Samit shi kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallama Ubadah yake cewa Annabi ya ce bai'uni ala alla tushriku billahi shay'a kuma mun mubaya'a akan ba za ku shirka da Allah ba wala tasraqu wala tazni ba za ku sata ba za ku zina ba sai Annabi ya ce faman waffa wanda ya cika alƙawarin mubaya'arsa to wannan shi fa ajruhu ala Allah ladan shi na wurin Allah wa man asaba min dalika shay'an wanda yaje ya taba wani abu a cikin haka fa uqiba fi dunya yayi sata aka yanke mishi hannu yayi zina aka mishi bulala ko aka jefe shi fa huwa kaffaratu lahu to ya zama kaffara gare shi wa man asaba min dalika shay'an wanda yayi sata ko yayi zina ko yayi kazafi ko ya sha giya thumma satarahu lahu kuma Allah ya fa mai asiri ba mishi haddi ba fa huwa ila Allah to al'amarin shi na ga Allah in sha'a azabahu idan Allah ya so ya mai azaba wa in sha'a afa anhu in Allah ya so ya gafarta mishi kamar yanzu mutanen da suke rayuwa yanzu a wannan duniya su shagiya mutane su yi zina musulmai su yi juna kazafi musulmai ma'aurata suna zina suna luwadi ƴan mata suna yi suna shan giya suna caca duk waɗannan saban suna yi kamar yadda muka ambata a ran galibin mutanen kirki su sun fi zakewa nasu saban shine wajen kazafin ko da dai ba sa yin zina suna yin kazafin to waɗannan duka al'amarin suna wurin Allah ranar alkiyama Allah ya so duk sai gafarta mana Allah ya gafarta mana gaba daya idan Allah ya so to duk sai mana azaba wannan zulubin da muke wadanda ku suka rayu a inda ko sa'ad da ake yin shari'a musulunci irin su ma'izu irin su gamidiya da suka yi zina aka musu haddi to wannan ba za a saki tambaye su wannan abin a lahira ba hasali ma ya zame musu daukaka kamar da hadisi ya bada labari kuma malami sun ce sharadin idan an maka haddin ya maka amfani a nan a lahira shine ya zama ka tuba a zuciyarka ba wai amma haddin ne a halin kana ganin kai amma cuce ka bane akwai da za mu shahadi har ana mai haddin bai itirafi da cewa shi mai laifi ne a wurin Allah ba kuma a wurin shugaban ma bai da yayi laifi ba sai dai kawai an tsaye mai da haddin saboda an gamsu da hujjojin da suka ce a mai haddin da haka shi sai akwai appeal a gurin ku ko barista an yanke hujjoji amma shi bai da ba yake sai a ce yayi appeal ai ta appeal har zuwa kotun Allah isa da ake cewa Supreme Court to idan irin wannan tunanin ne to ko an maka haddi zulubin yana nan domin har yanzu baka tuba ba baka tuba ka gane kai laifi ba wannan hadisin da muka ishara zuwa gare shi yana cikin sahihul bukhari da muslim to dan haka waɗannan su ne ainihin wato maganganun da malam yayi sai ci gaba da cewa mallakiyahu musirran ghaira ta'ibin wanda ku ya gamu da Allah subhanahu wataala musirran yana mai ci gaba da dogewa akan zulubin wato shi bai samu halin tuba ba ko ba a mishi haddi ba kayuma a cikin zulubin ya rasu mutum ya mutu a gidan giya ko a wajen shan shisha da taba ta wiwi ko ya mutu a matsayin dan fashi ko ya mutu a matsayin maci amana al'umma ko mai sata dukiyar gwamnati ko mai wasa da sallah ko duk wani zulubi da ake yi ya mutu a cikin zulubin yace allati qad istawjaba bihal uqubata wanda zunubin ya cancanci uquba Allah fa amruhu ila Allah to al'amarin shi na ga Allah in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara in Allah ya so ya mai azaba in Allah ya so ya mai gafara kuma Allah yana yin gafara ga duk abin da ba shirka ba kamar da Allah yake cewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya so sai mishi gafara al'amarin lahira abin da yake so shine wato ka kyala dan adam musulmi da Allah sa wanda da ya gamu da Allah da tauhidi to ya cancanta Allah ya mai gafara kamar da yake cikin hadisi ibn mas'ud wanda yake cikin bukhari da daga abdullahi dan mas'ud haka a cikin muslim daga jabir dan abdullahi da annabi yace mallaki allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallaki allah yushriku bihi shay'an dakhala annar wanda da ya gamu da Allah bai mai shirka to zai shiga aljanna wanda ya gamu da Allah alhalin yana shirka to wannan zai shiga wuta don haka shiga aljanna da wuta alaka su shine shirka, shine shirka ita take sa akai mutum wuta, rashin yin take sa akai mutum aljanna. Wannan kina sai mallam yace wal imanu nan ne ina ne ma wal imanu bi azabil kabari ko ومن لقيه من كافر هو هكذا ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له نني هو وند كما يغمى ده الله من كافر نا cikin kafirai عذبه الله زي مي عذابا ولم يغفر له الله بذي غفرت مشي با انا انا مغانا كافرتي ربوبيه جهودي نا ربوبيه ده كافرتي نا شركه a cikin uluhiyya da duk abin da ake kira da suna kafirci idan mutum ya gamu da Allah alhalin yana kafiri da Allah kafiri bawahan to wannan shi bai cikin rahama Allah kuma za a iya itlaqin cewa dan wuta ne shi kamar da ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainal abdi kaman koda tariku salati ne malami suna ganin la'i cewa dan wuta ne saboda wacce magana da muka yi a baya dan haka idan mutum ya gamu da ya mutu akan kafirci ko shirka ko sukar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko inkarin lahira inkarin tashin alkiyama to wannan hukuncin shine tabbata a wuta kamar da Allah yace innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadin min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law sadabi Allah yace ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasir a cikin Ali Imran kenan ko Allah ya ce wanda duk ya gamu da Allah ya mutu yana kafiri to wannan ba za a karbi fansa daga gurin shi koda zai bada cikin duniya na zinariya ya fanshi kanshi ba za a karba ba Allah ya ce wannan sa'a da azaba mai radadi wadannan ko ba su da wanda ya taimake su haka nan Allah ya ce innal ladina kafaru wasaddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffaru Allah ya ce falan yaghfirullahu lahum wadanda suka mutu cikin sautin Muhammad kenan wanda suka ainihin wato yi kafirci suka hana mutane bin tafarkin Allah sannan suka mutu basu tuba ba kuma tuhum kuffarun irin su Abu Lahab irin su Abu Jahal da makamantan su Allah ya ce fallan yaghfirullahu lahum faufau Allah ba zai gafarta musu a cikin hadisi na mutuwar kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abu Talib kamar yake cikin Bukhari daga riwayar Al-Musayyab Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan ahujju laka biha indallah ko ahajju laka biha indallah ya kawuna ka faɗi kalmar la ilaha illallah ni kuma na kafawa Allah hujja cewa ka mutu mumi rashin fadanta ya hana shi mutu mumi Allah ya tsare haka Allah ya ƙara bada labari kamar da yake surutun nisa Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta mishi shirka amma Allah yana gafarta kasa da haka ga wanda yaso haka nan har ila yau Allah ya sake fada a cikin Maida yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna lalle wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu an-nar kuma wannan makomashi shine wuta duk wannan ana nufin ash-shirkul akbar shirka mafi girma wata ke mukhrija anil milla mai fitar da mutum daga addini yana bautar cross yana bautar gunki baya yadda da musulunci bai yadda da Allah ba bai yadda da lahira ba mushriki ne kafiri ne su ake magana duk wanda ya dai muta haka babu shakka yayi asarar duniya da lahira Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira malam ya ci gaba da cewa warajmu haqqun ala man zana wa qad uhsina idza atarafa aw qamat alayhi bayyinatu yace haka nan jefe wanda yayi zina gaskiya ne ga wanda yayi zina wa qad uhsina alhalin ya taba yin aure ko ta taba yin aure idza atarafa idan yayi confession ya fada yace yayi zina aw qamat alayhi bayyinatu ko kuma hujja ta tsayu akan sa wannan saboda dalilai ingantattu da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin Ubaratu dan Samit Allah ya kara masa yadda da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace khudhu anni qad ja'ala Allahu lahum sabila albikru bilbikri jaldu mi'atin wa nafyu sana wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin war rajul kamar yake cikin sahih Muslim Annabi yace ku karbo wannan bayani daga gare ni Allah ya kawo hukunci game da masu sha'anin zina annabi yace saurayi da sauraya da budurwa kenan go in sun yi zina za a musu bulalata dali masu aure idan sun yi zina za a musu bulala tare da jefewa haka Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda yake cewa sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji annabi yace la yahillu damim ri'im muslimin jinin musulmi baya halasta illa bi ihda thalathin sai da ɗayan abu uku rajulun zina ba'da ihsanihi fa alaihi rajul mutumin da ya zina bayan ya zama wato katangagge yayi aure za a jefe shi da kuma sauran wadanda ya ambata wannan riwaya Imam An-Nasa'i ce da Ahmad ibn Hanbal Asy-Syekhu Al-Allama Ahmad Shakir ya inganta shi a cikin tahqiqin da ya ma littafin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal to da dalilai dai daban-daban da suka tabbata mutawatirai zaka gansu a cikin littafin Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyya na Ibn Taymiyyah mun karanta su a baya a wancan karatu wanda suke tabbatar da hukuncin jifa yana ishara ne zuwa ga mai da martani ga wanda suke inkarin jifa kasancewa Qur'ani ya faɗe shi kararaba Qur'ani ya faɗi wasu abubuwa ne wanda ba shi ba na ainihin wato hukunce-hukunce suna cewa an shafe shi ko ma ƙaryata yana nan a musulunci annabi yayi sahabbai sun yi na bayan su wannan shine doka ta musulunci game da wanda yayi ainihin zina alhalin yana da aure wa qad rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jifa wa qad rajamatul a'immatu ar-rashiduna sannan khulafa'ur rashiduna su ma sun yi bayan shi kuma inda ya tabbata Ibn Abbas yace Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wata rana ya hau kan munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala alayhi al-kitaba fa kana mimma anzala alayhi ayatul rajmi yana da gaskiya abinda Allah ya sauka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji Umar akwai ayar jefe wanda suka yi zina alhalin suna da aure Umar yace fa qara'naha wa wa'aynaha mun karanta mun haddace ta wa aqalnaha kuma mun fahimci ayar farjama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama warjamna ba'da annabi yayi jifa kuma mun yi a bayan shi fa aksha in talabin nas zamanu Umar yace ina tsoron amma in zamani yayi tsawo an ya kula qa'ilu wani yazo ya ce ma najidur rajma fi kitabillahi a mu ba mu ga jifa a cikin qur'ani ba fa yadillu sai mutane su halaka bi tarki faridatin anzalaha Allah wajen barin wani abu da Allah ya saukar wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza husina min ar-rijali wan nisa'i wa idza qamatil bayyina aw kana al-hablu aw al-itraf yace shi dai jifa din nan da gaske akwai shi ga wanda yayi zina bayan ya zama ya taba yin aure namiji ko mace aka samu hujja ko ciki ya bayyana ko kuma ya furta da kanshi wannan sune hanyoyin da ake tabbatar da zina a samu shaidu hudu tabbatattu su gansu tarmi da tabariya waɗannan shaidun suka shaida dukkanin su alam firadin suka shaida haka ya faru to an samu shaidu cikakku ko kuma shi wanda yayi zina ya itirafi ga alƙali ba itirafi ga mutanen gari ba yayi itirafi ga alƙali yace yayi alƙalin ya tabbatar da wannan itirafi ya tabbata ko kuma a gama ta da ciki alhalin bata da miji wannan ma yana daga cikin alama cewa ta yi zina sai an samu wata shubha mai ƙarfi da ke iya hana cewa ba zina ta yi ba kuma a tabbatar da an mata fyaɗe ne ko an mata irin wannan ciki da ake na zamani na likita wanda ba ta hanyar saduwa ba ne wannan ma malamai suna ganin za a yi mata ta'aziri in ta yi haka mace mara miji ta je aka yi mata me ake ce mishi in bible tube ake ce mishi gumi ne insemination ko artificial insemination yawa a talqihil istina'i aje ta saje a sai mata maniyyi a cikin uterus din ta dau ciki ya girma kuma har a haihu yanzu nasara yana yin wannan ko to in ba ta da miji ta yi wannan hukuncin shi dai da zina ko tana da miji ai mata da maniyyin wanda ba mijinta ba shi ma hukuncin shi dai da zina sai dai malamai suna ganin ba za a yi haddi na zina kai tsaye ba sai dai ta'aziri saboda asalin mu'amalar zina bata gudana ba sai dai sakamakon mu'amalar da ya gudana to ko kuma a samu wata shubha mai ƙarfi akan cewa an mata fyaɗe ne to wannan ba za a yi mata haddi ba sai dai a nemo shi wanda yayi fyaɗe Allah ubangiji ya kyauta to wannan shine hukunci game da ainihin wato zina kamar yadda ya tabbata a musulunci saboda waɗannan dalilai da aka ambata malam ya ci gaba da cewa wa manin taqasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ci zarafin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu ko yayi ne mai kyamatar da mutane daga sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadathin kana minhu saboda sahabin ya taba yin wani abu da shi mutumin bai zadi ba ko wani abu da aka ambata game da shi au zakara masawi'ahu ko ya ambato lefuffukan da sahabin yayi kana mubtari'an wannan dan bid'a ne hatta ya tarhama alaihim jami'a sai in ya nima wa sahabbai gafara gaba ɗayan su wa yakuna qalbuhu lahum salima ya zama zuciyar shi tana fara yana kaunan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata da gaskiya aqidar ainihin ahlus sunna wal jamaa cewa ba a aibata sahabbai ko a ambaci lefuffukan su ko kurakuran su babu mai yin haka sai dan bid'a mana ba ana cewa sahabbai ba su da kurakurai ba ba ana cewa ma'asumai bane akwai abubuwan da wasu su suka yi khilaful aula abinda bai dace ba ko abinda yake wato wani san rai ko san duniya ya dauke su kamar yadda makaranta zahabi yake faɗa game da amr dan as yake cewa da ba dan san duniya da ya bayyana gare shi ba yace da ya dace da halifanci sai ce wallahi ya gafiro lahu to haka ake so sun da ka ambaci wani laifi da wani sabi sai ka ce Allah ya gafarta mishi kamar yadda duk mutumin kirki ba zai zauna ya tace lawan laifukan iyayen shi kuma iyayen shi ba masu mai bane da baban shi da maman shi suna yi wa Allah laifi ko da sun yi ko har yanzu suna yi to amma akwai wani mutumin kirki da zai maida sana'a shi ya ce duk inda ya zauna kawai dinga labarin ai babana fa da kaza yake ko har yanzu ma kaza yake a zai dinga neman wa baban shi gafara ne yana addu'a Allah ya shirya da baban shi inda zai ji ma wani ya ambaci baban shi da wannan laifin ya zai ji yanzu ka kaddara a ce babanka wani ta kadari ne dan club ne ko fasiki ne ko azzalimin shugaba ne ko maci amana ne ko dan daudi ne ko barawo ne dan fashi kai kuma kai ne dan shi yanzu sai a je Facebook ai ta zage shi ya zaka ji zaka ji daki ka ce yawa ku ci uban shi ai mun ga mai tan a gida ba wanda zai ji haka zaka ji ta kaici da damuwa kuma zaka ga waɗanda suke wannan abun ba su ma karawa kaga hadda wani yanzu ake zagin babara baka inkarin laifin baban naka ai ko to haka sahabbai ba a inkarin cewa sun taba yin wani kuskure sun yi tun Annabi yana raye kuma bayan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin su wanda suka fada kurakurai musamman duk wanda ya shiga harkar siyasa ko karantawa ko jagoranci dole zai samu kanshi a cikin yanayi na kuskure ko mantuwa ko son zuciya ko abin da bai dace ba dole zai samu kanshi a cikin wannan yanayi to waɗannan abubuwan da suka yi to nema musu gafara ake ba kau da kai ake daga abu ba ambatan su sai inda a cikin ambatan wannan akwai izina domin mene falalar su ta riga wannan tabbata Allah ya riga ya ce laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhu zuwa karshen aya a cikin suratul tauba Allah ya ce ya yafi ma sahabban nan da annabin ƴan makkan su da ƴan madinan su Allah ya ce walladhina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ya ce mutanen kirki da suka bi bayan sahabbai cewa suke Allah ka gafarta mana da waɗanda suke ɗan uwan mu sun riga mu imani to kaji abin da ya kamata ka dinga yi kenan kai mutumin kirki ka roƙa musu gafara a gun Allah kuma Allah ya ce sun rigaye ka da imani sabaquna bil iman sun rigaye mu da imani Allah ya ce suna da suna cewa rasul alfi qulubina ghillal lil ladina amanu da kan kaji akwai gilli a cikin zuciyarka game da waɗannan mu'minan to kai ba mutumin kirki bane kai kaji da an ambaci sura wani sahabbai sahabi kaji haushi in ambaci Muawiya ko Aisha ko Abu Huraira ko Aliyu ko Hassan ko Husaini ko Jabir ko wani daga cikin sahabbai ko Anas kaji kana jin haushi ko to mutumin kirki bane kai kai mutumin manzo ne fasiki ne kai dan bid'a Qur'ani ya ce kai ba mutumin kirki bane mutumin kirki yana jin su ne yana son su sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam karara a cikin hadisi na Bukhari da Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa la tasubbu ashabi inda jama'a mutum ba zai saurara wa Annabi ba Annabi yace kar ku zagi sahabbaina to kuma kace a sai mun zage su da kuma da da'awar wai kana son Annabi ne kake wannan ko muna gani ya jama'a Annabi yace kar ku zagi sahabbaina yace na rantsa da Allah da ɗayan ku zai cire da dirman dutsen Uhud na zinari ba zai kila dan sahabin da ya ciyar da ainihin wato hannu guda na dabino ba da hadisai ire-iren waɗannan da ayoyi birjikka sanan da yawa ta yawa waɗanda ba za su kirgu ba. Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin littafin shi na ainihin fada'ilus sahaba sai da ya hujja da sama da aya 100 dake bayyana fadalar sahabbai. Dan hadisi ko ba za a yi magana ba, dauki Bukhari kadai ka dauki kitabu fada'ilus sahaba ka sha kallo. Da haka jama'a ba aqida bace mai kyau. Kuma kamar yadda Abu Hatim Ar-Razi yake fada, yace duk wanda kaje yana zagin sahabbai to yana neman zari'a ne zuwa ga aibata musulunci. Domin sahabban su suka kawo musulunci nan, ya san da ka bata su, ka barratar da su, ka nuna ba mutanen kirki bane su, to kana cewa duk abin da suka kawo to ka a karba kinta. Kana ce a daina, kana cewa ne a daina karban Qur'ani, a daina karban hadisi, duk abin da suka faɗa a daina amana da su saboda mutanen banza ne su. Da haka zama mu gane wannan mutum ga magari kadai wanda ba sahabi ba, aka ce idan ka je ka faɗi laifin da yayi a bayan idan shi kayi gulmashi, ranar alkiyama za ka zama cikin fallasassu. Idan ka je ka faɗi laifin da bai yi ba, ka mishi buhutu, ka yi laifi fiye da na gulmar, to yana kuma ga su kai musu gulma ba sa nan laifin da suka yi ka ambata, ko kuma kai musu buhutu, kaga yafi laifi fiye da kai ma ga magarin mutum da kuke rayuwa tare da shi. Ina fatan mun gane wannan jama'a. Da haka yana daga cikin abin da ake gane mutum mutumin kirki ne a ga yana ƙaunar sahabbai. Da gaskiya abin da ake gane mutum yana kan jadda a ga yana ambaton alkhairin sahabbai, yana kauda kai daga kurakuransu. Kamar yadda muka ambata, muna ƙara ambata, ba a ambaton kurakuransu sai a inda za a ɗau izina daga abin da ya faru da gare su, ko kuma karatu ya biyo ta kai. Amma kawai kamar yadda majalisinka ko wurin karatunka kawai wurin cin mutuncin sahabbai, to wannan zari'a ce zuwa ga rafidanci, zuwa ga ainihin bata da barna. Allah Ubangiji ya tsare ku. Ibn Taymiyyah a cikin littafin Shaqiqatul Wasitiyya yana faɗa, yake cewa duk abin da aka ambata game da sahabbai wanda ake so aibata su da shi, yace ko dai ya zama ƙarya ce bai da asali, ƙirƙira ne na abokan hamayyarsu, ko kuma ya zama yana da asali amma an ƙara, an yi zuki ta malla, an yi ƙariya, an ƙara magana don a ɓata ta, da bata su, yace ko kuma na uku ya zama ingantacce ne amma suna da uzuri game da shi saboda sun yi ijtihadi ne suka yi kuskure, ko sun yi ijtihadi ne suka dace. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa wanda ya yi ijtihadi yana da lada biyu in ya dace, in bai dace ba yana da lada ɗaya, kamar yake cikin hadisin Amr ibn As wanda yake cikin Bukhari da Muslim, man ijtahada fa asaba al hakim fa asaba falahu ajrani wa idza tala hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Kaga wato abinda suka yi koda sun yi akan kuskure ne, to ana musu fatan samun lada daya. To mutumin da ake fatan ya samu lada, kai kuma ka zo ka kafa mishi karan bara kana ta aibata shi, to ina kake so ka je kenan? Lalle kana so ka gangara magangara ta halaka. Dan haka ƴan uwa musulmi, mu kokari mu kiyaye wannan, yana daga cikin ka'ida mai muhimmanci a wannan zamani da mutane suka halasta wa kansu, ko kuma rayuwoyin ta halasta musu cewa ƴancin faɗan albarkacin baki sai kawai mutum ya caci mu duk sahabin da ya ga dama, yace to kaga abin da ya dinna yanzu ai ba mai kyau bane, kawai ya ci gaba da aibata shi. Sai ga tun mutum yana aibata wasu waɗanda ba mashuhurai ba, har ya kai kan waɗanda suke mashuhurai ne, tun yana aibata, misali ya fara da ai an taɓa samun sahabi da ya zina, an taɓa samun sahabi da ya sha giya, da haka sahabi ba masumai bane, in sun yi laifi ya kamata a tattauna a kan laifin. Daga nan sai ya gangaro ya fara tsuntsunto sahabbai ɗaya bayan ɗaya, yana cin mutuncinsu har ya kai ga yi musu wannan hukunci ga magari. Wannan aqida ce mummuna da aka samo ta daga cikin musulmai a cikin Rafida, kawai aka san wannan ƴan Shi'a. Dama tawaga guda uku su ne masu cin mutuncin sahabbai, da Rafida, da Nawasib, da Khawarija. To su Rafida su ne suka shahara a gurin faɗan muguwar magana, Rafida suka shahara da wannan. Su kuma Khawarija su kuma zubar da jini a aikinsu. Su kuma Nasiba wai suna rama irin abin da Khawa da ƴan Shi'a suka yi wa sahabbai ne, su kuma yasi ma ahlul baiti. To duk waɗannan tafarkin guda uku bata ne, ba shari'a bane. Tafarkin shari'a shine ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu, da yi musu fatan alkhairi, da neman Allah ya gafarta musu, da neman Allah ya yarda da su, da ba su uzuri akan laifukan da suka yi, da ambatonsu. Ambato na nufin a dinga kururuta su, a san tarihinsu, a sa ma ƴaƴaye sunayensu, da titina, da makarantu, da asibitoci, wato a dinga suma a dinga christianizing da ake cewa, ko a dinga christianizing, sai a sa wa jami'a suna Abubakar Siddiq University, asa makaranta suna Umar dan Khattab College of Health Technology, irin wannan sunaye, asa Sharif Usman ibn Affan, haka makarantu da ayaye da sunaye da gidaje da kasuwanni da duk wani abu wanda zai min sha'anihi an yukhallida asma'ahu, wanda zai iya wanzar da sunayen su da alkhairi sai a sa musu sunayen su. Yafi a dinga sa sunayen wasu wanda ko dai mutanen kirki ne ma ko kuma ba na kirki ba, wasu ma turawa ne mutanen banza, wasu ma da suka mutane mulkin mallaka ne, wasu ma kasashe ne na wasu yan iska, zaka ga dukkan su an sa sunayen su ba sa sunayen mutanen kirki ba. Allah ubangiji ya kyauta. Wannan shine magana game da ainihin wannan abin nan aqida da ya faɗa cewa dole ne ka gasga ka mutunta sahabbai, ka girmama su, ka sanya musu albarka, ka nema musu uzuri in an bi sunan su, ka ce Allah ya ƙara musu yarda, Allah ya gafarta musu. Saboda kullum lokaci zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, wanda muna fata ya zama shine darasi na ƙarshe a wannan littafi, wato darasi na tare kenan kuma na ƙarshe insha Allah a mako mai zuwa. Fa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.